wannan ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhira salatikum fil layl witra aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi witri a dukkan yankin dare yayi witri a farkon dare yayi witri a tsakiyar dare yayi witri a ƙarshen dare wallahu ta'ala ala wannan kuma yace shine yake da mata yanzu dukkan abinda ya mata sai yayi wa mahaifiyarsa kusan cewa wani lokaci ko yace kasan cewa wani lokaci ma ko kusan cewa wani lokaci ma idan ya rasa wani abu mahaifiyar ita ce take taimako masa take taimakon sa wasu mutane sukan iya fadawa cikin kuskure su daidaita ko su kasa bambance tsakanin mata da mahaifiya sai su dauka cewa in yayi wa matarsa wani abu bai yi wa mahaifiyarsa ba bai fifita mahaifiyarsa bane ita mahaifiya ta wuce mata ko ta kowane irin bangare daka ba a jera su da mata cewa in an yi wa mata wani abu sai an yi wa mahaifiya a mahaifiya ita babin ihsani gare ta wannan a kowane yanayi kuma wajibi ne ko kana da mata ko baka da mata amma mutum in yana da mata wannan bangaren mata da yi mata ihsani wannan wani abu ne daban zai iya dinka kasar goma wa iyalinsa ba tare da yana yi a lokacin da ya dinka wa iyali din wa mahaifiya ba saboda tsarin yadda yake biyayya wa mahaifiyarsa shi kuma tsari ne na daban in ya tashi dinka wa mahaifiyarsa kaya kuma yana iya dinka kaya sau ɗari ba tare da yayi wa matarsa ko matansa sau ɗaya ba saboda ba daidai suke ba kwata-kwata daga ba mahaifiya da mata ba wai kamar mata da mata bane in mutum ya yi wa wacar sai ya yi wa wacar wannan ba shi ne ba haka mutum ya san matsayin mahaifiya ko yana da mata ko ba da mata ita matsayinta daban ne kawai kwata-kwata ba a kwatanta shi ma da na mata wallahu ta'ala ala wannan kuma bayan ya yi sallama ya ce a tambayar sa ita ce kamar haka a taimaka amsa masa ya ce ranar ya rubuta ba amsa da tambayar kawai ya ce yana neman aure yayin yadda yake nema ba ta da uba wai malam shin ya halatta ya aure ta ko bai halatta ba yanzu kaga irin wannan tambayar ne za a zauna karanta ko ba kana da uba ba to wata ran kai ma za ka zama baka da uba insha Allah ta'ala dole ne saboda haka sai a gani za a aure ka ko ba za a aure ka ba wannan tambayar a to sai ya gyaro in ba haka yake nuna a idan yana nufin wani abu ne daban abinda ya rubuto dai shi muka karanta in kuma yana nufin wani abu ne daban ya bayyana sosai a wata takarda amma dai yana nufin rashin uba kawai a wannan ba wannan magana ba ko a hankali ba a kwatanta su ba sai an turo tambaya kan wannan ba kila ya ce turo ba karanta ba ba ta ma isowa gurinmu saboda daga an gani ake tace ta wallahu alam in ba haka yake nufi ba sai ya gyara mu gane abin da yake nufi inda ansa sai mu bada ansa yace wannan kuma bayan ya yi sallama yace a malam shin wannan kofar ta ina take okay wai kofar da aka yi magana cewa Allah ya gafarta mana kuma ya gafarta wa malam sai yace malam shin wannan kofar ta ina take a nan duniya ba kai bayani sosai ba yar karamar takarda wace kofa yake nufi kila da aka ce kofar tuba aka ce ta yamma take kofar tuba in ita kake nufi in kuma ba ita kake nufi ba kai yau bayani sosai sannan waɗannan ayoyin shin ana iya samun wasu a cikin al'umma masu ƙaryatawa ana samun masu ƙaryata an ƙaryata manzo ma gashi nan a tsaye daga a gaban sa wasu kafirai suka ƙaryata shi ana ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala wasu na iya ƙaryatawa saboda basu gansu ba wasu kuma basu ce sun ƙarya bane da baki amma aikin su yana so ya nuna sun ƙaryata don suna yin abin da ya kamata a ce sun razana da jin labarin wa'incan ayoyin amma basu daina ba Allah ya kiyaye mu wannan kuma ce assalamu alaikum bayan ya yi sallama ya ce malam ya ce Esther ce take fuskantar matsala da mijinta har yakan ɗauki wacce yake son ya aura wacce yake son aura a matsayin matarsa ta biyu su je inda yar ta wata yar ta su kenan shi mai wannan takardar su je inda yar ta su take inda yar ta su take karatu ya ci mata mutunci a gaban budurwar tasa kuma hakan yana sa ba ta fahimtar karatun da take yi mallan yana da kyau mu roki Allah ya raba auren gudun kar ya haifar mata matsala a kwakwalwa yawanci mutane sukan yi kuskure wajen mu'amalantar mazajen ƴaƴansu wani uban ko wasu mata iyaye sukan zama su ne kishiyar wanda za a auro ko kishiyar in su dangin wanda za a auro ne sun zama kishiyar wacce take gida sai ga ana ta maganganu da wasu abubuwa wani kuma mijin bai san yadda zai yi mu'amalantar irin waɗannan abubuwan ba in sun taso sai ga ya fusata sai rinka yin wasu abubuwa don ya bata wa wacce tsirrai ta gane cewa ko tana zo ko ba ta zo ko a halin kaka zai fa yi aure bari ma ya kawo matar da zai aure ta gani ta ci mata mutunci wani sa'i mafi yawa yan cece kuce su suke kawo matsala a wannan duk wanda zai kara mata yawanci matsalar da yake samu shine cece kucen mutane ba matar ba ba wanda zai aure ba ba wanda take gida ba wanda zai aure ba yawanci in wacce take gida ne take ginu akan labaran da ake kawo mata wasu yan kawo wata gida labarai ne wasu kuma yan kaiwa wanda za a aure labarai wannan su suke kawo kwacin aure sai ga in uba bai mai da hankali ba sai labarin mata ya ɗebe shi sai zama shine ne kare asalin wacce za a aurarwa ko kuma wani abu ko kuma in labari ya zama sai zama shine ne kare asalin wacce take gida a matsayin za a yi mata wata mata haka za a ci mata mutunci za a yi kaza za a yi kaza to irin wannan abubuwa suna da matsala sosai musamman in surkuntan abin surkai din su ma wato ba su da experience wato ba su da kibra a bangaren zamantakewa da mata da yawa daga kawai sun ginuwa akan wani abu guda suna ta abun nan suna ginuwa akan maganganun mata ko makamancin haka wannan abubuwa ne wanda ina ga an tasu balle har a ce ayi addu'a Allah ya raba aure auren da Allah ya hada ba a san alherin da yake ciki ba saboda wasu abubuwa a dai addu'a a gane matsalan da yake faruwa sannan kuma a magance ta shine abun da zan ce ya kamata a yi sannan kuma a lura da irin wannan abubuwan gaskiya yawa mutane a yanzu su suke bata aure su zai kawo ayi rikici su zai kawo in mutum bai ankara ba ko baban matar da za a aurowa ko baban matar da aka auro sabuwa in bai ankara ba yana namiji sai ka ji ana cewa mutum bai da dotta ko saboda me yana biye maganar mata sai ka ga mutum yana binciken shin yar ta kwana lafiya in ya kai yarta in ya kai yarta wani gida wanda sai akwai wata mata sai ga kullun hankalin sai yana gurin wai ta kwana lafiya ta ji shiru ba su kama complain ba ta kwana lafiya mana to amma sai ga yana bidiya ko ya ture wasu mata ko wannan ba abin da yake kara illa bata aure ko kuma shi wancan da zai kai wannan hutun da ya riga ya ci mutuncin mu ya yi mata kishiya to shikenan yanzu a je a duba ya zai zaune da kishiyan ko shi da amaryar sun haɗe kai kawai suna cin mutuncin wannan duk ba naka bane yawa in dai ka yarda da shi tun farko ka aurar masa da ya to yanzu kuma ka yarda da shi cewa shi miji ne na mata biyu ko uku ko hudu amma in yayi kuskure a yi masa gyara yawa wannan shine amma yawanci gaskiya iyaye garin cece kuce yanzu wanda ya ture wannan takardar ya je ya ga lokacin da ya kawo matar ya kawo yar akwai wata mata ta taba buga mun waya ta ce ita wance sunanta don Allah malam ka saurare ni mijina ne zai aure amma duk inda kake karatu yana zuwa ya zauna kuma yanzu haka ta faɗi wasu miyagun abubuwa cewa yana yi akan da waccar alhali magana ce kawai ƙarya in ce masa a ki mai da hankali abinda kike faɗan nan daga ji kina da zafin kishi kuma hakan sunna ne mata ma sun yi abinda ta ce to ai malam ko da kishi ma an san yanda ake da sauransu da abubuwa dai wanda cece kuce ne an ɗebo labari an gaya mata ita kuma ta ginuwa kai za ta ci mutuncin mijin to shi ma wannan haka ne saboda haka gaskiya a mai da hankali irin waɗannan abubuwa yanzu mu a nan al'adarmu shine taro ne kawai na jiran a ina za a ƙara mata a je a kai labari a ina za a yi kaza a je a kai labari wannan shi ne taron jama'a yawanci musulmai a yanzu don haka karka gino akan wannan ka dauka ana cin mutuncin yarka sai ka tabbatar da hakikanin abu in ko ka tabbatar da hakikanin abu to ka dau matakin da ya dace ta hanyar da ya dace amma kullum matakin ya zama neman maslaha ba neman batawa ba neman maslaha wannan shine sai ba mutane sun kashe auren yayansu ba tare da ankaran me ya kamata ba don kawai jin maganganun mata Allah ya kiyaye wallahi ta'ala alam na gaba bayan yayi sallama yace mallan tambayar sa ita ce shin ya halatta mutum yana sallah kana duba ayoyin a cikin alqur'ani mai girma ya halatta insha Allah ta'ala musamman ma yana karatu kana ƙara fahimta musamman sallolin nafi'a irin tarawihi da muke wannan ya halatta wallahi ta'ala alam sannan wannan na gaba bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce mallam muna da kanin mu dan kalare yace suna da kanin su dan kalare sai suka kama shi suka kai shi Kano gidan horo sai aka dace yayi hankali yayi hadda na izu 35 yace a lokacin da yake kalarin ya karya azumi ta hanyar zina har guda 5 to mallan zai yi azumi 60 sau 5 ne ko zai iya yin 60 sau 1 ya ciyar da sauran daira kalari ko kai shi gidan horo yanzu ya yi hankali har ya haddace izu 35 shi ya kamata ku tambaya ya zama malami wannan babban malami ya haddace izu 35 cikin alqur'ani watakila har ya wuce wasu wanda suka kai shi gidan horon ma don haka wannan ya kamata a tambaye shi insha Allah ta'ala zai iya bayani akan wannan matsalan bi iznillahi ta'ala in ko bai iya ba tunda abin shi ya shafa sosai to insha Allah ta'ala bayan Ramadan zai iya samun mu lokacin da mu fi samun lokaci in Allah da baki ba sai mun yi magana da last week da wannan ba ya fito babban malami mu zo muna magana akan wallahi ta'ala alam insha Allah ta'ala zan ci gaba da karatu a cikin suratul an'am zamu tashi aya ta 162 muna fatan Allah ya samu dace na'am wannan ayoyi kamar yadda aka bayyana jiya Allah subhanahu wataala yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa mutane masu imani har ta ma kafirai su gane musamman kafirai waɗanda suke jayayya da lamarin Allah suka kasa kadaita Allah da bauta suka kasa tabbatar da tauhidul uluhiyya duk da cewa mafi yawan lokuta sun tabbatar da tauhidul rububiyya sun san Allah shine mahalicci shike ni'imta su shike zubo da ruwa shike tsirar da ni'ima amma ba su yadda sun kadaita shi da bauta ba an samu matsala wajen tauhidul uluhiyya kenan to Allah sai gaya musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna salati ni kam sallata da nake yi dukkan ma nau'in ibada ya ambaci sallah saboda ita ce shugaban ibada gaba daya to da dukkan sauran ibada wa nusuki da abin da ya shafi yanka dabba ko soke dabba duk wani abin da kake tsammani hatta yanka yanda yake zubar da jini na kazanta a babin ibada ake daukan sa to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga yawo mutane waɗanda ba su yi imani da Allah ba waɗanda su suna yin yanka ne don wani Allah a zo a yanka dabba a gaban gunki a zuba gunki jini a je a ci naman ana tabarruki ko ana neman albarka da wannan nama wannan shirka ne kafirci ne to Allah subhanahu wataala sai ka gaya musu sallar ka ibadar ka ba irin ibadar su bane a zo ana kewaye kabari ko ana neman wanda yake cikin kabarin ya bada taimako ko ya bada gudunmawa ko ya bada aure ko ya bada kudi ko ya bada arziki wannan duka shirka ne wanda Allah subhanahu wataala bai yarda da su ba to shi yasa shi na annabi sallallahu alaihi wasallam sallan sa da dukkan nau'in ibada da kuma yanka da yake ko soke raƙumi ba irin yadda mushrikai suke yi bane a shi yana yi ne kai ba ma wannan ba mahyaya rayuwarsa gaba daya wa mamatiya da kuma harkar mutuwarsa gaba daya lillahi rabbil alamin, ya tabbata Allah ne majibincin lamarin kuma yana yin su ne domin Allah mahalicin talikai. Duk abin da ake yin wa'innan abubuwan wasu domin su ba Allah ba, to su wasu zama ubangijin talikai ba, don ba su halicci komai ba. Innal ladhina yad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu, wato ba su mahalicci ko da ba kuda ba, ko da za su faru gaba ɗayan su, duk abin da ake bauta ya koma bayan Allah na duniya su haɗu da nufin halittan kuda ba za su iya ba, ko ƙafar sa guda ɗaya ba za su iya halittawa ba. Babu ita su ƙirƙiro ta su halicci kuda yadda ƙafar kuda take ba za su iya ba. To don haka Allah subhanahu wa ta'ala shine rabbul alamin, mahalicin dukkan kowa da komai. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ce to kai ibadarka da yankanka da sokewanka da rayuwarka da mutuwarka gaba ɗaya ka juyar da su ga Allah mahalicin kowa da komai, la sharika lahu, babu wani abokin tarayya ga Allah, Allah shi kadai yake. Bai dace ba ce ga wani nan ana bauta masa, ana bauta wa Allah, me yayi za a bauta masa? Wanda bai halicci ɗaki ba a haɗa shi da wanda ya halicci sama, ya halicci ƙasa, ya zubo da ruwa, ya halicci bishiyoyi da ni'ima da ƴaƴan itatuwa, ya halicci dabbobi, bahimatul an'am, dabbobin ni'ima wanda ake amfani da naman su, ake amfani da abubuwan su. Yanzu wanda bai yi wani abu na kofatun dabba ba a haɗa shi da wanda shi ya halicci wa'innan abubuwan don mu ji daɗi, ya sanya hanyoyi a cikin ƙasa, ya sanya ƙasa ta zama mazaunin mu, ya ba da dama aka gina gine-gine da gidaje da ɗakuna da sauransu, duk mazaunan mutane. Wanda ya ba da wannan dama shine Allah, la sharika lahu, babu wani wanda ya dace ai tarayya da shi cikin bauta. Wa bizalika umirtu, ka gaya muku cewa da haka aka umarce ni, ma'ana in kadaita Allah subhanahu wataala, in bauta masa shi kadai kar in hada shi da wani. Wa ana awwalul muslimin, kuma lallai ni ne awwalul muslimina, farkon wanda ya miƙa wuya ga Allah a cikin wannan al'umma din, malamai suka ce fi hadhihi al'umma, a cikin wannan al'umma din. Domin annabawa duka da suka gabata sun miƙa wuya ga Allah, sun riƙe addini na musulunci. Annabi Nuhu alayhi salam ya tabbatar da cewa shi ne awwalul muslimin, annabi Musa alayhi salam ya tabbatar da haka, annabi Ibrahim ya tabbatar da haka, annabawan Allah duka addininsu shi ne musulunci. To cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana awwalul muslimin fi hadhihi al'umma, wato a cikin wannan al'umma din annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya fara miƙa wuya, shine jagoran kowa da komai, kuma shine jagoran dukkan annabawa da suka gabata. Dan tashin alkiyama shi zai jagoranci, kuma shine khatamun nabiyyin, shine imamul mursalina. Don haka wa ana awwalul muslimin, ni ne farkon wanda na miƙa wuya. Miƙa wuya shine mutum bashi da nasa, bashi da zaɓi akan lamarin da Allah ya tsara. Duk abin da zai yi na rayuwa sai tsarin Allah shi zai, duk tsarin da ya saba da tsarin Allah ba ruwansa da wannan, duk abin da ya saba da abin da Allah ya yi umarni to baya yin sa, abin da Allah ya hana ya hannu. Don haka wannan shine Islam kenan, al-istislamu lillah, miƙa wuya ga Allah cikin komai, cikin auratayya miƙa wuya ga Allah, cikin kasuwanci miƙa wuya ga Allah, cikin sana'a miƙa wuya ga Allah. Duk abin da Allah bai yarda ba za ka yi ba, a cikin sana'arka ba za ka yi ba, a cikin aikinka ba za ka yi ba, cikin kasuwancinka ba za ka yi abin da Allah bai yarda ba. Wannan shine ka zama musulmi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi, musulmi kana neman musulmi na kwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da kuma sharrin harshensa. In zai magana musulunci ya yarda da ita, ita yake yi. In zai dau abu musulunci ya yarda a dauka, yake dauka. In zai tafiya je wani guri musulunci ya yarda a je gurin, shi yake bi. Amma ba zai dau abin da musulunci bai yarda ya dauka ba, abin da ba nasa ba musulunci bai yarda ya dauka ba, to baya dauka. Ko da kuwa bayro ne na abokinsa a cikin daki, ba ruwansa da wannan, in dai ba da izinin wancan ba, ko kuma ba matsayin aro, ko kuma sun yarjejeniya cewa duk abin da ka gani a daki fa in dai nawa ne kawai za ka yi amfani da shi, wannan ma ya gaya wannan haka, to dama ya riga ya zama nasu kenan. Wajen amfani da shi ba wajen lalatawa ba, kuma wajen amfani da shi ba wajen mallakewa ba. Mutum zai iya amfani da shi ya ajiye kafin shi ma zo ya amfani da shi. Amma in dai ba haka ba, duk abin da ya shafi wanda ba nasa ba, musulunci ya hana ya dauka, musulunci ya hana ya taba. Musulunci shine wannan, in mun ce mu musulmai ne, ba za mu cutar da wani ba, ba za mu cuci wani ba, ba za mu cutar da shi da hannu ba, ba za mu cutar da shi da baki ba, ba za mu cutar da shi da duk abin da kake tsammani ba. Harshenka ka kame shi ba cutar da wani, wanda shine Islam kenan, ka zama musulmi na gari wanda kowa ya ganka yaga cewa sifa ce ta musulunci take tattare da kai, kuma kana tattare da sifofi na musulmi, na musulunci da musulmai. Wannan shine sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya samu dace. Na'am.
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
Allah subhanahu wa ta'ala ta kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambaye su a ghairallahi abghi rabban, afa ghairallahi abtaghi hakaman, a bai mun muke yanzu wani Allah zan zaba ya zama shine mai zartar mun al'amari na rayuwa, to nan ma a ghairallahi abghi rabban, yanzu wani Allah zan zaba in ce shine ubangiji na, shi zan bautawa, shine mahalicci na, wani Allah ba Allah ba. Dukkan da mutum ya dauko wani abu na haƙƙin Allah ya ba wani Allah, kaman fa ya mai da wannan shine Allah, shine abun bauta. In kana neman arziki a gurin wani ba Allah ba, ba ina nufin kana neman ko ka je kai masa aiki ya biya ka ko wani, wannan ba shine ake nufi ba. A'a, mutum yazo yana roƙo ta hanyar addu'a cewa ga wani ice ko ga wani abun bauta ko wani dutse ko wani gunki cewa zai bashi arziki, wani Allah kenan irin wannan gunkin, a'a bai sai bashi ba. Ko ya roki mala'ika shine zai bashi arziki, ba zai bashi ba. Ko ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi arziki, ba zai bashi ba. Kuma wannan haƙƙin Allah ne. Haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam daban, haƙƙin Allah kuma daban. Annabi sallallahu alaihi wasallam ka girmama shi sama da duk wanda kake tsammani daidai yadda shari'a ta tsayar. Amma kar ka yi gulumi ka wuce yanda shari'a ta tsayar shi, kamar yadda Nasara suka yi gulumi cikin Annabi Isa alaihi salam. Garin gulumi da tsabar son Annabi Isa, ganin cewa an aife shi ba tare da uba ba, ya yi magana yana dan jinjiri tunan da aka haife shi, an yi cikinsa cikin karamin lokaci rana ɗaya, aka yi cikinsa aka haife shi ya yi magana bayan an haife shi, garin sonsa suka ga cewa kai wannan matsayinsa ya wuce duk inda kake tsammani, kawai ya zama dan Allah. Wasu ma suka ce ya zama Allah, mahaifiyarta ta zama, ta zama Allah ko ta zama kaza, to wannan sonsu ne gare shi ya yi zurfi har suka yi gulumi suka wuce gona da iri. Haka nan wasu suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duka mu muna fatan Allah ya sanya mu cikin masu tsananin so ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba tare da wuce gona da iri ba. In kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin sonsa da kake yi, shi za ka je gindin kabarinsa ka roƙe shi taimako, to ka dau haƙƙin Allah ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhali Allah ya fi ka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma sai tsaye da kai ce ga haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan, kuma ga haƙƙin Allah ta. Ya kamata haƙƙin Allah Allah ne. Shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoron Allah, yana girmama Allah, yana bautawa Allah, kuma baya hada Allah da wani cikin bauta. Shi yasa anan yace kul ka tambaye su a ghairallahi abghi rabban, yanzu wani Allah zan je in bi ya zama shine ubangiji na, shine abun bauta na, wa huwa rabbu kulli shay, alhali Allah shine mahalicin duk wani abu da kake gani, duk wani abu kuma bayan Allah bai zama mahalicci ba. Zaka iya kera wani abu amma banda ka kera komai, amma Allah shi ya halicci komai, ya zuba mu a bayan ƙasa, ga maza, ga mata, ga manya, ga ƙanana, ga masu kuɗi, ga masu ga talakawa, ga masu kuɗi, ga marasa kuɗi, ga wanda suke mulki, ga wanda suke ake mulka, duka wannan Allah subhanahu wataala ya tsara bisa yadda ya ga dama. Wanda ya yi wannan ya fidda tsirrai ya zubo da ruwan sama in ya ga dama, ya fidda tsirrai ya zubar da 'ya'yan itatuwa ya sa su haifi 'ya'yan itatuwa, ku yi amfani da su. Wanda ya yi wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, babu wanda ya yi wannan sai shi subhanahu wa ta'ala, kuma bai nemi taimakon kowa ba da zai gina sama, ba wanda ya zo yana riƙe masa, ba wanda zai iya zuwa ya gina ɗaki ya rufa sama ba tare da wani yana taimaka masa, ya kare ya riƙe can ya riƙe can har abu bai kusa ko ai wani abu ba. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sama yadda take, ta kasance sai ta kasance yadda Allah ya ga dama, ba ta saba ba, balle Allah ya zo yana gyara. Tun da aka yi sama ba ran da aka zo gyara, ba inda wani guri ya barke ko wani guri ya lalace ko ruwa ya yoyo ko wani abu, babu wannan. Allah ya gina ta, was-samaa banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un, Allah subhanahu wa ta'ala sai mun ka gina ta, duba yadda Allah ya gina sama, haka girawan da Allah ya yi mata ya cancanta a ce an gane cewa shi kadai zai bauta, aka bauta ya dace a bautawa. Haka Allah subhanahu wataala sai ka tambaye su yanzu a ghayra Allahi abtaghi hakam a ghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay, alhali Allah shine ubangijin kowane abu. To ka gaya musu wala taksubu kullu nafsin illa alaiha, babu wata rai da za ta yi wani aiki mummuna face zunubin aikin ya koma kanta, kowa a cikin munna. Wala taksubu kullu nafsin illa alaiha, babu wata rai da za ta yi wani zunubi face saba abuna alhakin zunubin ya koma kanta, ita za ta dau nauyi ranar tashin alkiyama. Duk abin da muke yi ranar tashin alkiyama za mu tsaya gaban Allah, kowa ya dau nauyi. Wani ya boye kansa yana shashanci, wani ya boye kansa yana zinace-zinace, wani ya boye kansa yana ɗiban dukiyar mutane talakawa saboda ya samu dama, sata yake yi. Sai a zo a zagaya a samu wani yunwa ta kama shi, ya dan ciri tushen gyada guda biyar ya sa a buhu zai je ya dafa, sai ka ji an ce an kamo ɓarawo ana zagayawa da shi. Wani kuma babban ɓarawo yana ta a ofis AC yana buga shi, in ya fito ma ana masa fadanci shi wani ne, amma ya sace kuɗin talakawa ɗumbin jama'a, shi ba a ce ɓarawo ba ne, ya sa kaya kamar da gaske amma ƙarya ne. To kaga wannan duk abin da muke ce irin wannan abubuwa Allah na sani da shi. Ko mafi munin aiki shi ne ɗaukan abin wani, sace dukiyar talakawa ɗin nan mutum ba zai ƙila ba ranar tashin alƙiyama. Sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai atadruna man al-muflis, kun san waye ko fallashashe? Irin bankruptcy din nan idan ya faru ga mutum sai ga kawai ya gama bugawa ba bashi ko ta ina ba sauran abin da ya saura masa, to wanda yake fallashashe ranar tashin alƙiyama shine wanda ya gama bugawa komai ba da shi. Yace kun san waye wannan? Sahabbai suka ce a wanda bashi da abun hannu, bashi da sisi, bashi da anini misali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ba wannan bane. Ai wanda zai zama al-muflis ranar tashin alkiyama shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama zai zo bi salatin, ga sallah, kuma kira sallah yana masallaci har sallah asuba har sallan tarawih da shi ake yi, bi salatin ga sallah, wa zakatin ga zakka, wa siyamin ga azumi, wa hajjin ga hajji yayi. Wani bayan yayi hajji yaje umra, yaje hajji yaje umra, yaje hajji yaje umra, Allah ba zalimi bane, duk za ta na da masa kawo yayi su ga ladan sanan an kawo su zai zo ranar tashin alkiyama. Amma kuma sai gashi nan ya zo ga kaya tari ga lada, sai ina sai tafiya aljanna? A'a, sai mutane su taho, mutanen anguwansu, mutanen local government ɗinsu, mutanen ministrin su, mutanen jihar su, wadda aka bashi mukamin da zai yi musu kaza ya ɗebe kaza, mutanen gundumarsu wadda shi ne sanatan su, ko kuma shi ne abin dan majalisar wakilansu, ko kuma shi ne dan majalisar su a jaha, ko kuma shi ne chairman din su a karamar hukuma, ko kuma shi ne duk abin da kake tsammani zai zo. Faqade shatama hadha, ya zagi wanta, wa akala mala hadha, ya ɗebe dukiyar wanta, dukiyar su wane da wane da wane, dukiyar mutane kaza duk shi ya ɗebe, mutanen guri kaza dukiyar da aka ce ayi kaza da shi ya hana ba su samu kaza ba, dalilin suwa ne su samu bohol bohol na ruwa, su samu sauƙin ruwa, shi kadai ya handame, ba wanda ya ce masa komai, ya san duk dabarar da zai ya handame. Dumbin dubban jama'a ba su samu an yi musu bohol ba balle su ruwa, sai dai sun sha gurɓataccen ruwa, wasu sun kamu da ciwo, wasu kuma Allah ya tsallakar da su ba su kamu da ciwon ba, wasu kuma sun sha kishin ruwa da safe ka wata su sha ruwa ba samu sun sha ba, sai bayan awowi saboda ba samu ruwa an kawo shi ba, sai an je bayan gari nesa a ebo ruwan, ga bowl bowl ba tona ba, suwa ne sun danna kuɗin. To wannan su ne al-muflis, wa'innan mutane ranar tashin alkiyama za su zo. Wani zai tafi aljanna? Ya Allah, ina kuɗin mu na bowl? Sai a ɗiba a cikin ranar, ba wani kuɗi, ba daloli, ba neroli, sai aikin ladan ne. A ce a eh lallai kwarai haka ne, mun gani lokacin da ya yi, ai an rubuta, mala'iku sun rubuta kuɗe rigar gudun kuɗin bowal ɗin su, ku ba su a ɗiba a ba su. Sai wata tawagar ma ta zo, wa Allah kuɗin gaban mu a ɗiba a ba su. Wata tawaga ta zo, wa Allah hanyar mu ba ƙarisa ba a ɗiba a ba su. Wata tawaga ta zo, ya Allah kaza, duk a ɗiba a ɗiba. In an karkata an koma kasuwa, zai tafi ya je hajji, ya je abu na ala ta sha'awansa, matashi mai kokarin addini ashe akwai matsala, baya da kura, shagon mai gida sai mai gida ya zo, ya Allah ka san dubu kaza, da dubu kaza da dubu kaza da muka yi lissafi ba mu gansu ba, ina suke? Muna zargin wannan ta kwarai kuwa mala'iku sun rubuta ya diba ran kaza ga watan kaza kana gida ya diba, ran kaza ga watan kaza ma biya ya diba, a diba a cikin ladansa. Sai ga an ɗebo haji an bayar, an ɗauko azumi ramadanoni an bayar, an ɗauko sallan tarawihi an bayar, sallan juma sai ga faniyat hasanatu ayyukan ladan sun kare. Sai me mutane kuma ba su kare ba, ya Allah mu waga muna sai a to ku kuma sai da ɗebi zunubin ku a ɗora masa, sai a ɗebo zunubin su a ɗora masa, ana ɗiban zunubi ana ɗora masa har ya zamanto wuta zai je sakamakon da a madadin shiga aljanna zama ɗan wuta. Wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muflis kenan. Baka duk abin da kake a duniyan nan Allah yana sane da shi kuma zai maka hisabi. Kar ka dauka cewa kana burge mutane shikenan, a'a, akwai magana tsakaninka da Allah, musamman abin da ya shafi tsakaninka da bayin Allah. Ka dau kudin mutane, a'a, ka danne kaza, a'a, an aike ka canji ya sauraba ka dawo da shi gurin wanda ya aike ka ba, wasu ba sa dawo da canji, sai ga baban mutum ya aike shi ma ba zai dawo da canji ba, wani mai gidansa ya aike shi ba zai dawo da canji ba, wani wanda ya sa shi aiki ya ba shi kuɗi amma ba zai dawo da canji ba ko bai saya abin daidai ba, wani an zo an ce gyara ko mashin ko keke ko mota ko rediyo ko TV ko wani abu, an ba shi kuɗin sai wani abu sabo ya je ya sa tsoho, dama yana ajiye da shi, ko kuma ya sayo tsoho a madadin sabo ko bai dawo da sauran kuɗi ba, kuma ya zo ya caji kuɗin aiki kuma har yanzu. Wala taktubu kullu nafsin illa alaiha, babu wata rai da za ta yi wani aiki na zunubi face sai ya koma kanta ranar tashin alkiyama. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa nada'u almawazin alqisth li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ai in Allah bai haka ba bai zama hasib kenan ba. Allah ce wa kafa bina hasibin, kai ka tsaye da hankali. Allah subhanahu wataala yana cewa wa kafa bina hasibin, wallahi in dai kana neman hisabi wane alungu ya saki kaza ko ya dauka kaza ko ya canja wane kaza ko ya dalli abin jikin mota kaza ko a jikin mashin din wane ko yayi kaza ko ya dau takalmin wane ko ya dauki agogon wane ko ya dau computer wane ko ya dau handset din wane, wa kafa bina hasibin, wallahi sai an zo da shi ranar tashin alkiyama, ranar da ba zai yi amfani ba, ranar da ko dai a dauka aladanka a biya ko kuma a dauko zunubi a madadin wannan alafta mutum kuma diyawan mutane sai an zo an yi wannan. Allah ce wa kafa bina hasibin wa nada'u almawazin alqisth fa mizanin adalci, Allah zai ajiye ranar tashin alkiyama na adalci ba na ƙarya ba, na adalci ba na alfarma ba, na adalci ba na yin wasu wasa da hankalin mutane ba, a'a, mawazin alqisth li yawmil qiyamati ba irin sa sai ranar tashin alkiyama za a kawo. Allah subhanahu wa ta'ala ce za a ajiye shi, Allah zai bijiro da komai. Fa in kana misqala habatin min khardali ko min kankantan abu ataina biha, Allah ta zamu zo da shi. Karka ce a har abu kaza, Allah ta maka wa kafa bina hasibin, kai mu fa mun kai inda duk kake tsammani wajen lissafi da hisabi da abin da aka yi a gari kaza da abin da aka yi a ƙasa kaza da duniyar mutane da wanda suka mutu tun farkon rayuwar duniya da wanda za su mutu ƙarshen rayuwar duniya, wallahi duk Allah zai yi hisabi cikin ƙaramin lokaci za a gama, kowa zai bijiro za a bijiro masa da abin da ya yi. Don haka wala taksibu kullu nafsin illa alaiha, kar kai tsammanin ka tsaye kana jin daɗin kaza ka ɗauke kaza ka shiga da kaza ka mallake kaza ka ɗauka cewa ka tsira, ina Allah zai bijiro da shi ranar tashin alkiyama. Wala taksibu kullu nafsin illa alaiha, babu wata rai da za ta yi wani mummunan abu face ranar tashin alkiyama zunubin wannan abun zai koma kanta, in ma abokinka ka cuta, in ma ƙaninka ka cuta, in ma wanka ka cuta, duk Allah zai hisabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana tinkiya mai ƙaho da ta soki tinkiyar da ba ta da ƙaho shi ma ta yi hisabi ranar tashin alkiyama. Ka yi wata tinkiya dabba fa ko yi wajen cin dusa ɗin nan ka ga wata ɗan doki wannan da ka yi wani ta ture wata, wallahi ka yi hisabi ranar tashin alkiyama. Ina ga bawan Allah ka taɓa bawan Allah, ka taɓa bawan Allah a duniya, ka danne abun bawan Allah, ka sace abun mai gidanka a shago ko kuma shi mai gidan naka ya maka danniya. Wasu masu gidan kaga sun yi danniya wa mutum, a mori mutum yana yaron shago a tara arziki da shi sai a kore shi ko a rinka masa wani hali ana zuwa a bata, saboda mai asali dama can ba ka'ida. Masu yin ka'ida ake fada yan kasuwa zaka suna bada labari yawanci masu yin ka'ida wajen kasuwanci wajen daukan yaron shago sai in yamurai, kaga nan sun yi gaskiya, don haka dole a fada ko a gurin tafsiri ne wani zai koma can yace to ya za a kira mana inyamurai gurin tafsiri an kira inyamurai sun yi gaskiya musulmai ba su yi gaskiya ba sai mai ta kiran musulmai inyamurai sun yi gaskiya dole mu faɗa sai da inyamurai sun zo ɗaukan yaro aka ce suna tsayawa su daidaita an san shekara nawa zai yi kuma kowace shekara me ya kuɗin da za a biya shi sannan me za a yi shi ko zai tsaya ya yi aiki ba ha'in shi din kuma yawa ko ba tsaye ba zai sana'a ogan ba sai za ka komai suna yi ana rubutawa ogan ya san kuɗinsa ya san kuɗin kayansa shi yaron ya san abin da ake ciki domin ya san nan da shekara gaba za a yaye shi za ka yaran inyamurai ba irin yaran musulmai ba mafi yawa masu gidan suna inyamurai ba irin mafi yawan masu gida namu na musulmai ba mu ba ma yin abin bisa ka'ida sannan ga son zuciya shi yaron yana son zuciya mai gidan yana son zuciya ko ta ina kawai ana karawa ne Allah ya kiyaye mu saka wala taksibu kullu nafsin illa alaiha Allah subhanahu wataala ya ce wala taksibu kullu nafsin babu wata rai da za ta yi wani abu na mummunan aiki illa alaiha face ya koma kanta Allah kiyaye mu wala taziru waziratun wizra ukhra kuma ku sani in dai mun zama koma ranar tashin alkiyama gaban Allah to wala taziru waziratun wizra ukhra babu wata ne daukan nauyi da za ta iya daukan nauyin wani kace a kai wani baban mu ko wani kazan mu Allah kiyaye wani kaza kace ka tsaya masa ko kuma kai wani din nan bari a ji a taimaka a raba gunubin sa biyu kai ka daurabi shi ya daurabi saboda a samu a kira gaba da wala taziru waziratun wizra ukhra babu wata rai wata ne daukan nauyi da za ta dau nauyin wata rai babu kowa kawai yanda ya zo ta la'i sabi duk yanda kake jin wani wani ne sai zai tafi gida kaza ka tafi gida kaza in aikin ku bai zama irin na shiga gida ɗaya ba daga mutuwa za ta faru hisabi zai faru kuma dole haka za a yi kowa shi yasa abin da yake kowa ya tura ya gyara kafin lokaci ya kure lokacin zai kure fa lokaci zai kure ran da aka mutu shi kenan magana ta kare mutuwan kuma tana nan tafe ne kusa kusa kar ka dauka cewa a kai yanzu kana tsakiyar tashi koya a kusa kusa mutuwa yanzu za ta faru daga wala taziru waziratun wizra ukhra ala thumma ila rabbikum marji'ukum sannan ku sani zuwa ga mahaliccinku Allah ubangijinku marji'ukum na kuma ku tafi duka mu ne da kake ganin mu nan a tare wata ran haka ne za mu taru gaban Allah kowa da aikinsa Allah ran ma aikinsa daban ni aikina daban duka wayannan kowa aikinsa daban malam wani aikinsa daban malam wani aikinsa daban wani aikinsa daban wani kowa kaga mu ne yanzu tare zaka muna an jima kadan muna magana muna fahimtar juna an jima kadan kace imin kaza ni na ce imin kaza ka taimake ni in taimake ka wannan zuwa rayuwar duniya ne amma ranar tashin alkiyama dukan mu ne da kake ganin mu nan kowa ta kansa zai sai in an haɗu a gidan aljanna tukunna in ba a haɗu ba ana fitowa daga kabari kowa kama gaban sa zai waye san ma wannan wane ne wancan wane ne da da uwa ma ba ta iya cewa ya ɗana ko ya mahaifiyata ba a wannan in an tashi gaban Allah ranar tashin alkiyama wala taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum sannan ku sani zuwa ga Allah mahaliccinku makoman ku take fayunabbi'ukum Allah zai ba ku labari ba ku labari na gaskiya bima kuntum fihi takhtalifun wani ne kuka sanci kuna sabaniya cikin sa na tabbatar da kadaita Allah gare shi subhanahu wataala da bauta wanda suke sabani suke ganin cewa a'a suna da wani abun bauta ko ma bayan Allah ko suna da wani aiki sabanin umarnin Allah ko suna da wani aiki daban ko suna da wata dabara daban wajen tara kuɗi sabanin yadda tsarin hanya ta halal suka ga cewa su suna da wata hanya duk za su zo ranar tashin alkiyama Allah kuma zai ba da labari zai ba ku labari game da abin da kuke sabani a cikin sa Allah samu dace na'am
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard Allah shine wanda ya sanya ku kuka zama mamaya kasa kuke yin abun da kuke so a kasa ai amarakum jilan ba'da jilin inji malaman tafsiri Allah ya rayar da ku a kasa generation bayan wani abun menene abun da jilin karni bayan karni yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da ku bayan kasa karni bayan karni wayannan jama'an su zo su rayu su tafi, wayansu su zo su rayu su tafi. Haka nan za ka ga da dattijai sun haifi yaya, tun suna haifan yaya suna tare da yayansu suna ƙara shekaru, yaya suna ƙara shekaru, sai ka ji an koma jikoki, can sai ka ji jikoki ma sun fara aihuwa, can sai ka ji kakan suwa ne, baban suwa ne, Allah ya masa rasuwa, baban suwa ne ma Allah ya masa rasuwa, yana da jikoki kaza, wane ma Allah ya masa rasuwa, babannin sai su soma dawowa su ne kakanni, can su ma sai su soma wucewa. Kakanni abu nan, babanni ƴaƴa yanzu sun zama babanni, sun zama kuma kakanni. Haka nan da haka da haka, ba tare da kun lura ba, amma in kun auna abun za ku ga cewa da haka da haka ne. Za ka ga kaman kaɗan kaɗan ake mutuwa, amma ko tafiya ake da gaske. Su wane da wane da wane da wane, su ne da a garin nan, su ne dattijai a garin nan, su ake faɗa in ka je anguwa kaza su malam wane za a kira, su annabi wane za a kira. Yau duk ba labarinsu, sai dai labarinsu, babu su a bayan ƙasa. In ka koma wata anguwan ma haka ne, wata anguwan ma haka ne. Ina suwaye suke nan, ƴaƴansu da ƴaƴan ƴaƴansu, su ma ƴaƴansu da ƴaƴan ƴaƴansu, wata nan za su zama babu su, sai ƴaƴansu da ƴaƴan ƴaƴansu, su ma wata nan babu su, ƴaƴansu jikokin jikokinsu sun maye, su ma wata nan babu su, da haka nan. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard, Allah shi ne wanda ya sanya ku khala'ifal ard, ku ne kuka zama mamaya ƙasa, wa'innan su wuce, wa'innan su maye, wa'innan su wuce, wa'innan su maye, da haka da haka. Amma rakun fil ard, jilan ba'da jilin, ya rayar da ku a doron ƙasa banan ƙarni bayan ƙarni, wannan suna wucewa, wa'innan suna zuwa, wa'innan suna wucewa, wa'innan suna zuwa. Ko rayuwar jami'an nan yanzu ka auna, wasu sun fita tun yaushe, har sun kama aiki, har sun yi aure wanda ba su da aure, har sun yi ƴaƴa, wasu kuma sun bar garin nan, ba a garin nan suke, ana aka aike su, ba su taɓa ga barin garin nan ba, amma sun ga wannan makaranta sun tafi, yanzu ba sa garin nan, suna can. To haka nan jami'a ta yaye wasu bayansu, wasu ma sun zo bayansu, wasu ma sun zo bayansu, na yanzu kafin su zo da yawa sun tafi kafin su, sannan ga wasu kuma yanzu su ma kuwa za su tafi, wasu kuma za su zo bayansu. Haka nan za a yi ta yi matuƙar ana raye, waɗannan su wuce, waɗannan su zo, waɗannan su wuce, waɗannan su zo, waɗannan su wuce, waɗannan su zo. Cikin wannan wulgawa waɗansu da zuwan waɗansu ya kamata akwai aya, shi yasa Allah ya ce huwal ladhi ja'alakum khala'ifal ard, Allah shi ne ya sanya ku mamaya ƙasa. In ka duba iyayenka, ka duba kakanninka, dukanmu nan yanzu mun auna za mu samu kakanninmu, in ka kirga uku za ka samu yawanci ba sa nan, za ka iya samu dai kakanka yana nan ko kakarka tana nan, amma kakar babanka zai wuya. To da haka da haka da haka da haka, har Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙarar da wa'innan, wa'innan su zo. In biya da yadda ake haifa yanzu su ne kuma masu wanda za su zo suna taruwa ko suna tafsiri, ana sauraransu. Haka nan abubuwan yake tafiya, duk wanda kuke jin wane ne, wata nan ba shi ba ne. Saboda haka ja'alakum khala'ifal ard, sai ka yi aiki kafin wannan maiwan ya zo. Da fa ba kai ba ne, Allah ya yi ka, yanzu haka kai ka ɗauka don wasa ne. Wanda ya wuce nan kafin ka zo ka ɗauka shi rashin dabara, sai ka sa ya wuce, kai yanzu kana dabara ba za ka wuce ba. Allah yana tunatar da mu ne, wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard, Allah din nan ta da yake cewa ku bauta masa, shi ne ya sanya ku mamaya doron ƙasa. Da ba ku ba ne, kuka zama ku ne. Yanzu wa'inda suka wuce ba sa nan yanzu, ba ma ganin su, kun ɗauka rashin dabara ne da rashin wayo da rashin kasancewarsu ƴan zamani, sai za su ka wuce. A'a, komin dabararka, komin wayonka, komin kuɗinka, komin mulkinka, kai ma za ka wuce, wani zai mai. Daga nan da ka zo ake lissafin ran da za ka tafi. In mulki ne ma ran da ka shiga ka soma ƙirga ran da za ka bar gurin. Domin kafin ka zo sai da wani yi mulki, sannan kai ɗin ka zo bayansa. Haka nan in ilimi ne ka lissafa cewa an yi masu ilimi kafin a san labarinka, sannan kafin ka zo su ne masu ilimi. Kai aka yi annabawan Allah ba ƙarewar ilimi? Sannan babu annabi ko da yanzu a doron ƙasa, sama da shekara 2009 da suka wuce babu wani annabi. Duk annabawan Allah sun koma ga Allah. Kun ɗauka yanzu annabawan Allah suka koma ga Allah, rayuwar duniya kenan. Annabawa ba su da dabara, shi za su ka tafi? A'a, kuma sannan yadda Allah yake son a bauta masa nan, amma tare annabawa gaba ɗaya suka koma gare shi, saura mu zalla ba ya nuna ma alaman cewa lalle kai ma kana tafe. To yanzu kai da ka san kana tafe, kamar yadda wa'insu suka tafi, ha yanzu baka gane bautar Allah ba, ha yanzu kana nan cikin sabo, ha yanzu da kai ake zina duk shekarunka, ha yanzu da kai ake shan giya duk shekarunka, duk ni'imar da Allah ya maka, Allah ya baka kaza, ya baka kaza, ya baka kaza, amma har yanzu kana shan giya, baka tuba ba, da haka za ka je ka duba Allah. Ko kana luwaɗi, baka tuba ba, da haka za ka je ka duba Allah. Har yanzu baka daina kaza da kaza da kaza da muke yi ba, saboda haka Allah shine ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah in ka lura yadda ya sanya mu a doron kasa, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, sai ya sanya sashin ku suna da daraja bisa sashi. Wani yana da mota kuma kwanan nan aka aike shi, kwanan nan ya zo makaranta amma kuma yana da mota, kai kuma tun bayan baka zo makaranta, tun bayan baka ke da jari a kasuwa, tun bayan baka ke kasuwanci, ka sha babu wani gari, babu wani jaha ko kauye ko wani abun nan ko wata jaha a Najeriya face ka zagaya don neman kudi, amma baka mallaki mota ba har yanzu. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din daraja, Allah ya fifita sashin ku ya daga darajar wasu ya bar wasu. Wanda yake tafiya da kafa ba bai da dabara bane, kai da kazo kwanan nan kake shiga mota ba wai dabara ka bace. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dukan ku kureta wa Allah. In Allah ya daga ka ya baka mota, in kana tafiya cikin mota wata ran ka auna wasu mutum da suke tafiya a gefen hanya, ka duba ba kai da kake tafiya a cikin mota, amma mai tafiya da kafa shi yake jira sai ka wuce yake tsallakewa, yana tsoron mota sai kuma kana cikin ta kana tafiya. Wani kuma a wannan lokacin yake tura amalanke kafin ya samu abin da zai ci, kai ko kai waya kake ake kawo ma kuɗi. Kai wannan abubuwa ya kamata mu bauta wa Allah wallahi, daga in wannan bai zama darasi ba, kai yaushe zaka samu darasi? Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, Allah subhanahu wataala ya daga darajar sashin ku bisa sashi. Ka duba yadda muke, wani sai ka jarrabe shi da rashin lafiya, yana nan shekara da shekaru yana kwance, wata da watanni wani kuma yana kwance, kai kuma kana nan lafiyan ka kalau. Wani bayan Allah ya jarrabe sai aka sa masa tsayin hankali, sai ya tashi daga Kaduna sai dawo Gombe, da kafa zai biyo ta Jeji sai dawo Gombe yana rayuwa, dangin sa ba san ina yake ba, kai kuma kana nan lafiyan ka kalau cikin iyalanka, cikin iyayenka, cikin danginka, amma ka rinka sabawa Allah. Wanda ya taba wancan yana tafiya na shan ruwan kwata, yana tafiya sai dai mota ta kauce masa, bai san me yake yi ba. In ya zo shan ruwa, in da kishiwa ta kama shi a cikin kwari, ga kashi can ga komai, in dai ya ga ruwa ta kishiwa ya kama shi kauce diba sha, kai kuma sai ka samu fiya wata, sai ka samu suwan wata, sai ka samu faro, amma kake saba wa Allah. Ka san da Allah ya ga dama kai ne wancan mai tafiya a cikin kwari ba takalmi, ba kai shi kuma shine matsayinka, da Allah ya ga dama ka san haka za a yi. In ka ta za ka tafiya sai dai ka fasa jeji, baka san giwa na jejin, zaki na jejin, aljanu na jejin, meye na jejin, kana tafiya kawai baka san ina kake tafiya ba, sai inda Allah ya ga daman tsaye da kai ka cigaba da rayuwa, sai kuma ka cigaba da rayuwa. Haka kawai za ka ga mutum a jeji tsirara yana tafiya, ko bawan Allah ne kuma Allah yana ganin sa ya san da shi. Kai kuma kana cikin mota, kana cikin ni'ima, kana cikin gida, amma duk da kana saba Allah. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa mana inna Allaha hakamatu mu koyi darasi. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat kay liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'u. Kaduwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, don wasu su riki wasu sukhriya. Zaka ga mutum Allah ya hore masa mutane, sai ya fito daga shi sai ya dogon riga daga jeren wando, kansa ba hula, ga wasu nan da bindigogi suna gadin gidansa saboda yana ciki, ya fito kuma yana musu fada, wani ya aka kuka bar wancan abu, ana kaza ana kaza, me yasa za ku rinka kaza, wallahi in na saki ganin kaza zan yi kaza, amma sai ka ga duk sun shiru ga bindigogi za a hannunsu, suka kori rigar ta ma bai sa ciki ba, yana tsaye. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, don sashi su riki sashi ababen wato izgili, ma'ana ababen izgili ana malamai suka ce wani ya zama ogan waɗansu, yana musu faɗa suna da bindiga, amma kuma bin umarninsa shine daidai a gurinsu. Haka Allah ya sarrafa su. Mutum ɗaya yana daga cikin gidansa, sai sai kar a fita gobe a tsaya sai an yi shara, kar wanda ya fita sai karfe goma, kar a bude shago, sai ka ji kawai kana ta sanar da ƴan uwanka, an sanar fa a rediyo gobe fa an ce kar a fita sai karfe goma, ko mutum ɗaya ne ya sanar duk Najeriya ko duk jihar Gombe gaba ɗaya, sai ga duka mun da hankali kana ta biya makwabcinka yau kun san ba fita, sai ga ana fice bane don an ce gobe ba fita, tun shekaran jiya ake sanarwa gobe ba fita, dawo ku yi sauri ku sayo abu kaza, ko duk kun yarda taron mu gaba ɗaya shi kai ba. Liyattakhidha ba'dakum ba'dan sukhriya, mun ba ku ganin irin wani abubuwan ba za mu lura da su ba. Dan Allah subhanahu wataala wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, ya fifita sashin ku akan sashi darajati liyabluwakum fi ma ataakum, Allah yayi haka ne don ya jarraba ku cikin abin da ya baku. Shin za ku gyara ku bautawa Allah ku kare fahimi da bauta, ko har yanzu muna nan dai cikin barna da ta'addanci da rashin gaskiya da ha'inci? Ya kamata mu bari. Inna rabbaka sari'ul iqab, Allah ce inna rabbaka, ka sani ya kai Allah, ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka duk wanda yake sauraron Al-Qur'ani, inna rabbaka, lallai ubangijinka mahaliccinka, sari'ul iqab, mai tsananin gaggawan azabtar da mutane. Yanzu nan zai azabtar da ku, amma sai kawo mana kuma bayan ya saba tsoro, sai kawo mana kwaɗayi, sai ce wa innahu lagafurur rahim. Inna rabbaka sai ce sari'ul iqab, bai rantsa a gurin ba, sari'ul iqab, amma gurin lagafurur rahim sai da ya rantsa, ya ce inna rabbaka, lallai Allah mahaliccinka, sari'ul iqab, mai gaggawan kama mutane ne ya azabtar da su, sai ce wa innahu, kuma lallai shi Allah lagafurur rahim, wallahi mai gafara ne, rahimun mai tausayi ne. Kai Allah ka gafarta mana, Allah ka yafe mana kulakulan mu. Abinda muka yi cikin wannan sura gaba ɗaya na kulakulai, Allah ya yafe mana maganganu da muka yi ta yi, sai muka yi zarfafiyan harshe, ko muka yi abin da ba daidai ba, ko muka faɗi wani abu, ko muka faɗa zuciyar mu tana cike da tunanin wani, ya Allah duk ka san wannan, Allah ka yafe mana, Allah ka gafarta mana. Wallahu ta'ala alam. Insha Allah ta'ala, Allah ya sa muna dawo gobe, zamu shiga suratul a'raf insha Allah ta'ala. Mun kare suratul an'am, abinda muka yi daidai Allah ya sa karbabbe ne a gurin Allah subhanahu wataala. Abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Wannan a takaice ita ce suratul a'raf, wajibi ne mu yi kokarin aiki da ita. In mun yi aiki da ita ta zama hujja gare mu, domin mun karanta da mu da muka karanta, da Allah ran ma mai karantawa, da mu da muke faɗan abin da ake cewa fassarawa, da abin da ku kuke saurare, in mun yi aiki ya zama hujja gare mu, in ba mu yi aiki ba ya zama hujja a kan mu. Har wanda suke kallo ta TV, da wanda suke saurare ta radio, da wanda suke abubuwa duka, kowa ya zama hujja a kansa ko hujja gare shi. Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba a kan mu ba. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
Yeah, I think that's
dukkan wayannan bayan Allah da suka turo, sannan kafin nan muna addu'a ga babban malami Sheikh Aminuddin rahimahullahu ta'ala. Sheikh Aminuddin Kano, Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwarsa a dazu a cikin garin Makka, wadda ya je jinya, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwarsa a can. Kowa ya san shi, sanannen babban malami ne wajen kira ga addinin musulunci da kuma hidima wa addini da sauransu. Lokacin da shi ne bada sunanmu muka yi interview na tafiya jami'a islamiyya, mu shi da aka dau mutum biyu a ciki, akwai mu shi da kuma bakwai a lokacin, falillahi alhamdu wal minna. To kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwarsa a yau, bayan gwagwarmaya da ya saba yi na da'awa da sauransu, bayan yana fama da rashin lafiya, da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ga rasuwarsa a yau. Kuma ya rasu din ne a garin Makka. Muna fatan Allahumma ighfir li Aminuddin warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khulufu fi 'aqdihi fil ghabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. الله يغفر تمام سكركنسا الله يعفي مسا مو كما ان تامو تازو الله يسامو cika da imani dukkan wadanda suka rasu iyayenmu da malamanmu da sauran malamai. Muna fatan malamai wanda suke karantar da mutane addinin musulunci, Allah subhanahu wataala ya gafarta musu, Allah ya gafarta mana baki daya. Wanda suka turo neman addu'o'i daban-daban, wanda suke fama da matsaloli na rayuwa, musamman rashin lafiya daban-daban, da wanda yake fama da wani ciwo a zuciya da yake bakin hali, muna fatan Allah ya yi masa. Da wanda kanin su yake fama da yanayi na dauke-dauke, muna fatan Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi, ya shiryar da mu baki daya. Allah kuma ya kare mu, ya kare zuriyarmu daga irin wayannan ayyuka. Wanda ya samu kansa a cikin wannan, muna fatan Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi, Allah ya sa ya daina. Wanda yake nema a tayi addu'a game da shi ma ya samu aure, Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a ciki. Mai fama da jarrabawa, musamman yayi shekaru da dama bai samu ya gama karatu ba saboda yanayin karatu din yana masa wahala, muna fatan Allah ya yassare masa, Allah ya bashi ikon nasara, ya samu nasara, Allah ya sa ya kammala lafiya, da sauran dukkan wanda suke da bukatun kammalawa, Allah ya sa su kammala lafiya. Dukkan mu gaba ɗaya, kowa da irin bukatar da yake da ita, masu neman gina gida, masu neman jari ya haɓaka, masu neman aiki da masu neman sana'o'in su ya haɓaka, dukkan bayin Allah musulmai wanda suke da irin waɗannan bukatu da ma bukatun da ba a ambata ba, ya Allah ka fi mu sani, kuma ka san abin da zai zama alkhairi gare mu, Allah ka tabbatar mana da alkhairinka. Abin da yake faruwa a ƙasar nan na tashin-tashina da matsaloli abubuwa daban-daban na firgici da tashin hankali, ya Allah ka kawo mana saukin su, ya Allah ka kawo mana saukin su da rahamarsa, da rahamarka ya Allah, Allah ka kawo mana saukin su. Inna Allahumma inna nas'aluka اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا, اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا, اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. الله كشاهد دمولوان سما يا الله, ده رحمك ده نعمتك يا الله, الله كشاهد دمولوان سما, الله كسوقنا من دلوان سما. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين, اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انا نسالك غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم سك يا رحمه لا سك يا عذاب ولا غرق ولا عقاب يا ذا الجلال والاكرام. Wannan haduwa ta mu, Allah ya sa haduwa ce wadda Allah ya yi mata rahama, yadda muke haduwa wannan guri, Allah hada mu cikin aljanna Firdaus. Din muna da mummunan manufa a cikin wannan haduwa ta mu, ya Allah ka yafe mana. Din muna kan daidai, ya Allah ka tabbatar da mu, ka kare shiryar da mu, ka tabbatar da mu bisa shiriya. Allah ka gafarta mana, ka gafarta wa iyayen mu. Allah ka yanta mu, ka yanta su daga wuta zuwa aljanna a wannan ini mai albarka. Allah ka shiryar da iyalan mu da zuriyar mu, ka gafarta mana zunuban mu. Allah ka tabbatar da mu, ka tabbatar da su bisa shiriya da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ka azurta ƴaƴanmu da haddace alqur'ani mai girma, Allah ka azurta su da haddace alqur'ani mai girma. Innaka samiyun qaribun mujibud da'awat wa munna alaina wa alaihim bitamassuki bi sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Allahumma sur auratina wa amir rawatina wa aslih a'immatana wa ulati umurina. Shugabanni mu Allah ka basu ikon yin adalci, masu nufin alkhairi da adalci, ya Allah ka karfafe su, ka taimake su. Masu nufin batawa, ya Allah ka hana su batawa. Allah kai mana maganin duk wanda yake nufin mu da sharri. Allahumma kfina sharra a'da'ina bima shi'ta ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.